This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Litinin 22 ga watan Janairun shekarar 2024 Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana a cikin shirin za ku ji cewa hukumar lamuni ta duniya IMF ta amince da baiwa Ghana bashin dala miliyan 600 sannan za ku ji ra'ayin wasu da suka halarci bikin cikar sashin Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa muna kuma tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kuri zai gabatar shirin nawa ya mai da hankali ne kan taron fadakarwa a jatawa ta jamhuriyar Nijar game da haƙƙoƙin hukuma akan ƴan ƙasa to amma dai bari mu fara da shin labaran duniya tukuna
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran Sojojin Pakistan ko rundunar sojin Pakistan ta ce mayaka bakwai sun halaka a jiya Litini a wata musayar wuta da jami'an tsaro a yankin kudu maso yammacin Pakistan mai fama da tashi-tashin hankula wanda ke daura da Afghanistan Takaitaccen bayani na sojoji na cewa an kwato wasu makamai bayan musayar wuta a gundumar Zop na lardin Baluchistan Wata jaridar Pakistan mai suna Dawn ta bayar da wani rahoto mai cewa makaman da aka kwato din sun hada da bindigogi da albarusai da kuma kayan fashe-fashe mayaka da ke yankin mai arzikin ma'adanai sun yi shekara da shekaru suna kiran da a rika raba albarkatun ma'adanan Baluchistan da su amma yanzu sun shiga kiran da a baiwa lardin yancin kansa Jakadun Pakistan da Iran za su koma bakin aikin su zuwa ƙarshen wannan makon a cewar Pakistan da Iran jiya Litini alamar dinki baraka ta baya-bayan nan na zuwa ne kusan mako guda bayan da Iran ta kai hari kan wasu wuraren da ta yi zargin cewa na ƴan ta'adda ne a Pakistan sannan ita kuma Pakistan ta kai harin ramuwar gayya kan wasu wurare a ƙetaren iyaka da ta ce nan ne ƴan ta'adda ke buya Ana tsakiyar wannan tashin hankalin wanda wannan ne karan farko da ya faru. Pakistan ta janye jakadanta na Iran ranar Larabar da ta gabata, sannan ta gaya ma jakadan Iran wanda a lokacin ke ziyara a ƙasarsa da kar ya dawo. Pakistan ta kuma ɗage duk wata ziyara ta manyan jami'an gwamnati tsakanin ƙasashen biyu. Gwamman mutane ne gocewar laka ta binne baya ga wasu kusan takwas da aka tabbatar da mutuwarsu a wani yankin tsaunuka da ke wani lungu a kudu maso yammacin China a yau ɗin nan Litini. Gocewar lakar wadda ta auku da asuba ta binne gidaje 18 ta kuma sa alatilas an kwashi mutane sama da 200 a karamar hukumar Zenjok da lardin Yunnan a cewar kafar labarai ta gwamnati. An tabbatar da mutuwar mutane 8 sannan masu ayyukan ceto sun zakulo wasu 4 bisa wani rahoton gidan talabijin na gwamnati CCTV ko da yake nan take ba a san halin da mutane 4 ke ciki ba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rundunar sojin Ukraine yau Litini ta ce ta dakile wasu har-haren jirage marasa matuƙa da Rasha ta kai a wurare da dama da daddare a ƙasar yayin da kuma jami'an Rasha ke zargin sojojin Ukraine da kaddamar da wani abin da suka kira maƙetacin hari a wani birnin da ke ƙarƙashin ikon Rasha a gabashin Ukraine ɗin. Ita kuma rundunar sojan saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo dukkanin jirage marasa matuƙa guda 8 da Rasha ta turo ciki har da waɗanda suka fita sararin saman yankunan Mykolaiv da Kherson da kuma Dniprostrovka a birnin Moscow kuma mai magana da yawun fajar Kremlin Dmitry Peskov ya ce Ukraine ta yi amfani da makamai babu sa ƙa'ida ba wajen kai hari kan madafun more rayuwa na farar hula a wata barin wuta da ta yi jiya Lahadi a birnin Donetsk wanda ya halaka mutane akalla 27. Peskov yau Litini ya ce Rasha na daukar dukkanin matakan da suka dace bayan wani harin da ake zargin Ukraine da kaiwa a wata tashar jigilar mai a kogin Bahar al-Baltic. Rundunar sojin Ukraine dai bata ce komai kan waɗannan har-haren biyu ba. A ƙarshe yau Litini ƙasar Kamaru ta zama ƙasa ta farko da ta bullo da wani tsarin yin rigakafin cutar malaria ga yara loto-loto. Wannan rana ce mai cike da tarihi abinda Orlean Nguyen babban jami'in tsare-tsaren rigakafi na cibiyar Gabi ya gaya ma kafin labarai ta AAP kenan wanda wannan wata hoɓɓasa ce a yaƙi da wannan cutar. Mun shafe lokaci mai tsawo muna aiki kan rigakafin malariyar wajen da ya shekaru 30 kenan a cewarsa. Cutar malaria dai sauro ne ke yadawa ta wajen cizo. Cikin alamomin kamuwa da cutar akwai zazzabi kuma muddin ba a yi jinyar ta ba tana iya haifar da mummunan yanayi ko ma mutuwa.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko hukumar lamuni ta duniya IMF ta amince da baiwa Ghana bashin dala miliyan 600 yayin da kasar ke lalaban hanyoyin tallafawa tattalin arzikin kasar da basussukan da ake binta. Daga Accra ga rahoton Rijwanul Abbas.
Da yake magana a wurin wani taron manema labarai bayan an bada sanarwar yarjejeniyar hukumar, ministan kudi Kenofore Atta ya sifata matsayin da tabbaci mai ma'ana da shirin KB a hankali da kuma cewar gyare-gyare da muka ayyana suna nan daram da kau. A dangane da haka daɗin kai ne in sanar da ku cewar kasuwar ƙasa da ƙasa ta amince da sabunta shirin namu na farko. Wani masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar kasuwanci a jami'ar Ghana Professor Godfred Bequin ya ce mun dai faɗa cewar alhairi ne babu shakka saboda katsewar ya kawo iyakarsa. Hanya ɗaya kawai mafita ita ce isa ga hukumar IMF kuma hakan babban alƙaba'i ne ga ƙasar Ghana. Professor Bequin ya ƙara da cewar ina gani dala miliyan 550 dala miliyan 250 a ciki zai tallafa wa gidauniyar daidaita shirin kuɗi, dala miliyan 300 zai shiga wurin tallafa wa abubuwa da aka ayyana. A dalilin haka labari ne mai kyau, to amma ba a rabu da bukar ba ganin hali na jinjiki da za mu shiga. A nasa ƙarya masanin tattalin arziki Dr. Afuye Achiampong cewa ya yi duk waɗannan faɗi tashi da ake manufa dai ita ce daidaita ƙarfin tattalin arziki, amma za mu iya cewar da wannan mun fita cikin ƙangin da muke ciki kenan? A'a, da farko ina sa ran ma'aikatar ministan kuɗi ta gabatar da jawabi akan daidai irin hali da muke ciki a zancen yarjeniyoyi da an kakula. Na akwai wani abu a bari mu sani. Afuri ya ƙara da cewar ina sa ran cewar hukumar IMF da sauran kafofi su bar gwamnati ta fito da wani shiri na yadda za a yi amfani da kuɗin. Dalili dai in ji shi shine za mu shiga lokacin zaɓe cikin watan Disamba, ina ne za a saka mana kuɗaɗen namu mu sani. Wani dai abun sani shine gwamnan bankin Ghana Dr. Ernest Anderson ya sa kafa ya shure ikirarin da ake cewar za a saki fuskantar tsadan kaya a dalilin zartar da tsarurruka na haratujin gwamnati. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan. To a ranar 21 ga watan nan na Janairu ne sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekaru 45 da kafuwa, inda yau aka gudanar da cikakken bikin a nan ofishinmu da ke Washington DC. Abokin aikinmu Hadiza Kyari ta tattauna da wasu da suka halarci bikin ciki hadda wakilin ofishin jakadancin Najeriya a nan Amurka wato Group Captain Imam Sani Kalgo wanda ya fara da cewa.
To alhamdulillah tashin Hausa yana gaskiya yana fadakar da mutane sannan kuma yana taimakawa hadin shirye-shirye irin su taska da tsaka mai wuya ana saurare shi duk fadin duniya. So mu ma mun tashi muna jin wayannan shirye-shiryen so gaskiya yana da muhimmanci ga mu masu saurare kwarai da gaske. To gaskiya muna musu fatan alheri muna ma ta fatan alheri sannan kuma Ubangiji Allah ya kara musu karfin gwiwa su ci gaba da wayar da mutane da kai suna dinga kawo muna shirye-shiryen nan suna kawo muna labarai ingantattu saboda gaskiya Voice of America an yadda da su ko ina fadin duniya kuma an yadda da labarai da suke kawo Allah zai taimaka kuma Allah ya kara daukaka.
Hey, jama'a assalamu alaikum sunana Dr. Sa'ad Abdulmumin likita a nan birnin Washington wato gundumar Columbia ina taya abokanena da kuma yan uwa da abokan arziki gabaɗaya taya VOA Hausa wannan murna ta zagayowar shekara 45 da kuma irin tasirin da suka kawo ga al'ummar Hausawa a duk inda suke a duniya ba ma Najeriya kadai ba jama'a da yawa sun tasirantu da irin shirye-shirye na musamman ni bangare na kaman lafiya kuma na ba da gudunmawa sosai lokacin da aka yi annobar corona amma duk da haka sun ci gaba da ba da gudunmawa don ci gaba da ilmantar da jama'a game da harkokin siyasar duniya lafiya da kuma ilimi da kuma sana'o'i kamar noma da makamantansu. Muna musu godiya kuma muna musu fatan alheri kuma Allah ya kara karfafa musu gwiwa su ci gaba da bada gudunmawa da suke bayarwa don ci gaban al'umma.
Sunana Dr. Colonel Abubakar Adam Bello daga Nigerian Embassy. Hakika na yi murna da zuwa wannan buki na murnar cika shekara 45. Allah ya kara karfafa Voice of America. Allah ya kara musu yalwa da ya kasance suna bada ilimi da al'ummar musulmi da Hausawa baki daya. Allah ya taimaka Allah ta yasarko sannan kuma Allah ya kara shekaru masu zuwa.
Assalamu alaikum sunana Muktar Hassan from the Embassy of Nigeria. Muna ma BBC Voice of America Hausa section muna da 45 years anniversary and we wish you the best of luck. Kuna aiki mai kyau. We grew up here in this service sosai and muna appreciating dinku sosai. In fact my grandmother I grew up here in her tana kullun tana tambaya na mutanen Voice of America ina Voice of America ina zuwa kuwa to yau dai nazo na ga yanda kuke and I will relay back the message.
And sunana Buhari Nasir Maiwada and dan former ma'aikacin sashen Hausa na Voice of America muya Amurka and da fatan mun zo mun yi taya su magana cika shekara 45 Allah sa alkhairi da fatan za mu zo cika shekara 100.
Wasu da suka halarci bikin cikar sashen Hausa na murya Amurka shekaru 45 kenan daga Kwaya ta tunawar da suka yi da Hadiza Kyari. To yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin yan kasa da hukuma.
Yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba. Inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Kai dan kasa kana da haƙƙin ƙasarka, ƙasa tana da haƙƙi bisa gare ka, kenan ka san me a haƙƙinka kuma me a haƙƙin ƙasarka bisa gare ka. Akwai matsaloli iri-iri, akwai ta'addanci, akwai sata bisashe, akwai rigingin mu tsakanin al'umma da al'umma.
Abin da aka so ga dan kasa shi cika haƙƙin shi nashi na dan kasa, duk abin da ya shahi kawo ma al'umma, zaman lahiya da kula da shi. Taron fadakarwa kan sanin haƙƙin hukuma akan 'yan ƙasa da haƙƙin 'yan ƙasa akan gwamnati ko hukuma da ya wakana a jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar shine batun mu na yau a dakace mu.
Afirka mutum ne yan dace hanshaki kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da fari da baki ne ji ko na maki.
Madalla masuware mahukunta sun shirya taron masu waya da tsaki a garin Alela na gundumar birnin Kwanni a jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar domin faɗakar da mutane musamman manoma da makiyaya haƙoƙin hukuma a kansu da kuma sake tunatar da su nasu haƙƙin da ke rataye a wuyan hukuma. A gandena da nasaba da irin yamutsin da akan samu tsakanin makiyaya da manoma a duk shekara a daidai wannan lokaci na rani, musamman la'akari da muhimmancin wannan gari na Alela wadda ke kan iyakar Jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ta bangaren jihar Sokoto a Najeriyar da kuma jihar Tawa a Jamhuriyar ta Nijar. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako na birnin Kwannin ya halarci taron kuma ga rahoton da ya hada mana.
Taron dai ya wakana a ƙarƙashin jagorancin shugaban gundumar birnin Kwanni Kaftan Bubakar Alishina da ya hada da wakilan manoma da makiyaya da ma hukumomin na gunduma da manyan ma'aikata na gunduma da sarakunan gargajiya da magajin nan gari na gunduma da ƙungiyoyin mata da na matasa da manyan malaman wannan gundumar. Malam Abdullahi Ali shine magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni shine ya soma yiwa mahalarta taron bayanin makasudin wannan taron.
Bayani na farko da zamu yi za a yi shi bisa ga zamanin lahiya tsakanin al'umma da al'umma, sannan za a bayani bisa ga zamantakiya ta dan ƙasa. Kai dan ƙasa kana da haƙƙin ƙasarka, ƙasa tana da haƙƙi bisa gare ka, kenan ka san me a haƙƙinka kuma me a haƙƙin ƙasarka bisa gare ka.
Daga nan sai shugaban gundumar birnin Kwanni Kaftan Bubakar Alishina ya yi jawabi a cikin harshen Turancin Faransa domin shimfiɗawa mahalarta taron tiryan-tiryan dalilan wannan haɗuwar, kamar yadda magatakardan ofishinsa Abdullahi Ali ya fassara a harshen Hausa.
Muhimmancin wannan taron shine kun san irin yadda yanayin ƙasar mu shiki. Muna da makwabta, akwai matsaloli iri-iri, akwai ta'addanci, akwai satar bisashe, akwai rigingimu tsakanin al'umma da al'umma. Da ku shi yasa an kire wannan taro da a zaka ai bayani a waye mu mutane kanunsu, saboda Allah shi ba mu zaman lahiya da haɗin kai, saboda ƙasar mu ta cika. Tun 26 ga watan Julai da aka ɗauki mulki, kun ga kasashe kamar su sai da yawo su yunwa sun kawo takunkumi sun azama ƙasar mu. Takunkumin da ya kawo matsala da tahiyar jama'ar Nijar ta yau da kullum, yadda dangance da wannan ya kamata mu duka mu 'yan Nijar don kishin ƙasar mu kawo gudunmuwa ta kowane iri ta kowane fanni, saboda ƙasar mu da ta cikin wannan al'amari da hannu. Menene mutum ya kamata ya zama cikakken ɗan ƙasa? Don ku bayan haka za mu shawara mu gani wannan taro bisa ga waɗanga abubuwa ni wannan taro ya tsaida wani koke-koke ko wani ƙa'idoji ya tsaida wurin da in an kai aiki da su za a samu cigaba bisa ɗan babar zamantattaunawa.
Daga nan sai Malam Gero Yahaya magajin garin Alila ya ɗauki magana domin jan hankalin 'yan ƙasar game da wani lamari da ya faru a cikin ƙaramar hukumarsa, inda kwastam kodwan na Jamhuriyar Nijar suka koro wani mutum amma mutanen Alila suka ba shi mafaka.
Abinda aka so ga ɗan ƙasa shi cika haƙƙin shi nashi na ɗan ƙasa. Mene haƙƙin shi ne? Duk abin da ya shahi kawo ma al'umma zaman lahiya da kula da shi, duk abin da ya kawo kare haƙƙin ƙasa shi san da shi, duk abin da ya zamanto a ce maka wanga biyan haraji ne ka san da shi. Ko lokacin da duwane ya biyo shiga dan wasu kwaburi ne ke faruwa, sai ya zamanto akwai wasu mutanen gari sun fi su goya ma wannan ɗan kwaburi su shi goyon baya su bar ƙasa. Shi ko haƙƙin ɗan ƙasa duk inda yake ya taimaka ƙasa ya kamata. Shi wannan bayan Allah ba mu san abin da ke ɗauke ba, shi na yiwuwa mutum ne mai dakewa bindigogi ƙwaya essence da sauransu ya ɗauko ya kame ya kama 'yan ta'adda, ya kama 'yan ta'adda ba za ma rahani ba kuma talaka ba. To saboda shi ne wannan bayan Allah sai sun ka goya ma wannan bayan Allah, saboda su a tsammanin shi ina ya kamata su kare ba ƙasa ba, alhali shi kuma wanga shi duwa ne, abin da shi haiduwa ne
ya shahi sarkin daji, ya shahi gar, ya shahi jandarm, wa'anga duka suna aka ce ma jami'an tsaro. Kenan jami'an tsaro sun aiki su. Eh kai dan kasa ba kawo musu ba sun ka aiki su ba. To kaka shiga hanyar su.
Har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura. Ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi kote na sasamura ya zamanto ɗane mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Daga bisani magajin garin na Alila ya ce fa akwai haƙoƙin ƙasa da jama'a ke so yin mursisi game da su.
Zama ɗan ƙasa kuma akwai biyan jangali. Biyan jangali akwai cikin waɗannan su nan sun kai wajen shekara nawa nan da ya karkata akwai sun kai shekara biyar ba su biyan lamu. Wannan ba zama ɗan ƙasa ne ba. Cikakken ɗan ƙasa shi ne wanda ka biyan lamu ko shi akwai mai zuwa shi zan cika wannan wurin. Za shi wa alimukun wani lamu da wani biyan shi da wani shi da wani shi zai haituwa zai muku bayani.
Shi ko magajin garin birnin Kwanni cewa da Malam Abdul Muhammadu a lokacin da ya ɗauki magana ya ce kowane ɗan ƙasa ya kiyaye haƙƙin ɗan ƙasa abokin zamansa har inda yana son a samu zaman lahiya mai ɗaurewa a cikin wannan ƙasar.
Shi dai zaman lahiya akwai masu waƙa amma ta sun ce dama shi ne arzikin ƙasa. Duk ƙasar da ke kwance zama tana lahiya to arzikinta kenan. To kuma mu Allah ya albarkace mu da ƙabilu ba masu yawa ba haka cikin ƙasar mu. Allah shine shi hida mu kuma yace mu zamna dole tare wuri guda. Cikin mu babu wanda ya kora wani. Tunda babu wanda ya kora wani, kenan dole sai mun zo mun zan uwa ɗaya uba ɗaya. Kuma wannan uwa ɗaya uba ɗayan nan ba iyawa sai muna kula da haƙin juna. Kiyaye haƙin dan uwarka, wanga dan uwarka ya kiyaye haƙin. In ana haka nan, to insha Allah sai a zauna lahiya. To amma akwai wasu abubuwa da ke fuskanta mutane in abu ya samu, ba a tsaya a saurara a jimina na. Kawai da wata labari ya zaka da an ba abun ga kawai sai a ce ku ɗauki sanduna. To, ole ku tsaya ku saurara shi mina na asanadin wannan abu. To wani bi sai zuciya ta tai sai an aikata sai a koma inda na san. To shine muke kira gari. Dukan mu ƴan ƙasa muke nan. Dukan kuna da kuke zaune cikin Alila ga kowa na da haƙi ga Alila. Babu wanda ya zo ya ce shahida ka da cikin Alila ba haƙin shi bane. Bai iya. Kenan tunda bai iya shahida ka. To me ya kamata ku yi? To ku haɗa kanku. Baske an ce zama lahiya yahi zama dan sarki. Arzika ya ce ma ya haima zama sarki. To zaman lahiyar nan shi ne gimshiƙin zaman ƙasa.
Wakilin namu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya ce daga cikin ƙudurorin da mahalarta taron suka cimma akwai baiwa jami'an tsaro haɗin kan da ya dace domin gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa da biyan haƙoƙin ƙasa da suka haɗa da haraji daga ɓangaren al'umma. Kazalika mahalarta taron sun amince su kai rahoton duk wani al'amari da ba su yarda da shi ba ga hukuma ta bariki ko ta gargajiya. Kana jama'a za su guji ɗaukar doka a hannunsu a yayin da duk wata matsala ko takaddama ta bujiro a tsakanin al'umma. Fasare da haka muka zo ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu.
To madalla sakamakon wasannin da aka buga a gasashen kofin nahiyar Afirka a yau Najeriya ta doke Guinea Bissau da ci ɗaya mai ban haushi yayin da Equatorial Guinea ta lallasa Ivory Coast mai masaukin baki da ci hudu ba ko ɗaya. Yanzu ga Lado Salisu Garba da ƙarin bayani a labaran wasannin.
Wasanni a taƙaice.
Muhammad Sa
rana ya koma Liverpool daga sansanin Masar a Afon domin a duba raunin da ya ji a gasar cin kofin Afrika da ke gudana a kasar Ivory Coast. Captain din Masar na fatan komawa cikin tawagar domin buga mata karawar dabta na ƙarshe idan kasar ta kai zagayen. Salah ya ji rauni ne a karawar hamayya da Masar ta tashi ci 2-2 da Ghana a ranar Alhamis a wasan zagaye na biyu a cikin rukuni. A yanzu haka dai kasar Masar na fafatawa da kasar Cape Verde wasan ƙarshe na cikin rukuni, kuma idan ta yi nasara a karawar za ta kai zagaye na biyu a gasar. Tun farko dai umar kwallon kafa ta Masar ta sanar cewar Salah ba zai buga wasa biyu ba, tana sa ran cewar zai koma take leda ne a zagayen kwata final a ranar ta biyu ko kuma uku ga watan Fabrairu idan ta kai ga wannan matakin. Tun a ranar Juma'ar da ya gabata kocin Liverpool ya sanar cewar Salah ya ji rauni ne sakamakon wasa da yawa da ya buga, wanda a shekara 6 karawa 10 ce ya yi hutu a link. A tarihi ya nuna cewa rabon kasar Masar da ta lashe kofin Afrika tun a shekara ta 2010, shekara daya kafin Salah ya fara bugawa tawagar wasa. Masar dai tare da Mohamed Salah ta kai wasan ƙarshe a shekara ta 2021 a Kamaru, inda Senegal ta lashe kofin a bugawa penalty, haka kuma ta yi ta biyu a shekara ta 2017. Har yanzu dai Mohamed Salah shine ya ci wa kasar Masar ballo ta biyu a bugun daga kai sai mai tsaron raga da suka tashi ci 2-2 da kasar Mozambique a wasan farko a rukuni na biyu a AFCON. Salah dai ya yi jawabi cewar yana sa ran zai lashe kofin gasar Afrika nan gaba kadan. A dan wasan gaba na Brighton, Ivan Toney na Ingila, wanda ake alakanta shi da Arsenal da Chelsea, ba zai matsa kan barin sa kungiyar ba a watan nan na Janairu, har ma ya shirya ci gaba da zama zuwa bazaran nan, alamarin da ya sanya masu sharhi akan wasanni a Najeriya ke tabatu a kai. Umar Aliyu dan jarida ne kuma mai shirya akan wasanni a Najeriya, wanda ya ce
a nawo gani barin wannan dan wasa a wannan kungiya zai taimaka mishi domin haskawa a wasu kungiyoyi daban-daban. Duba ga babban matsalar da ake fuskanta ko ince kungiyoyi suke fuskanta a yanzu shine rashin samun mai zura kullo a raga, wato strike ko ince attackers sun yi garanci. To amma barin wannan dan wasa zai taimaka ga idan ka dauko dan wasa irin Jude Bellingham. Jude Bellingham barin sa kungiyar da yake ya zo Real Madrid, a kaka da zo Real Madrid, za iya cewa shi Jude Bellingham ya taimaka wa Real Madrid, ya kuma kafa a wasu tarihi na daba wajen cin kullaye, karya waɗansu record da dama duba ga karancin shekarunsa. To Ivan Toney shi ma yana nan kaman haka, da zai iya barin kungiya da yake domin matsawa zuwa wata kungiya na daba, zai taimaka wa wannan dan wasa wajen samun daukaka da kuma sake haskawa a harkan wasanni a Premier.
Anan za mu jabirki a shirin namu na yau, sai makon gobe in mai duka ya kai mu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To a takaicen, rundunar sojin Pakistan ta ce mayaka 7 sun halaka yau Litini a wata musayar wuta da jami'an tsaro a yankin kudu maso yammacin Pakistan mai fama da tashe-tashen hankula wanda ke daura da Afghanistan. Takaitaccen bayanin na sojoji na cewa an kwato wasu makamai bayan musayar wuta a gundumar Zop na lardin Baluchistan. Jakadun Pakistan da Iran za su koma bakin aikinsu zuwa ƙarshen wannan makon, a cewar Pakistan da Iran jiya Litini ko yau Litini, alamar dinke baraka ta baya-bayanan na zuwa ne kusan mako guda bayan da Iran ta kai hari kan wasu wuraren da ta yi zargin cewa na 'yan ta'adda ne a Pakistan. Sannan ita kuma Pakistan ta kai harin ramuwar gayya kan wasu wurare a ƙetaren iyaka da ta ce nan 'yan ta'adda ke buya. Gwamman mutane ne gocewar laka ta binne baya ga wasu guda 8 da aka tabbatar sun mutu a wani yankin tsaunuka da ke wani lungu a kudu maso yammacin China a yau dinnan Litini. Gocewar lakar wadda ta auku da asuba ta binne gidaje 18, ta kuma sa a latilas an kwashi mutane sama da 200 a karamar hukumar Zhongzhou da lardin Yunnan, a cewar kafar labarai ta gwamnati. Rundunar sojin
kyau a gaida kai Ibrahim masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 5 na safe kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su muna nan har ila yau a Facebook X wato Twitter kenan da ma Instagram yanzu a madadin Ibrahim Kalma shi garba da ya ci gabatarwa da Fiona Ndudu da ta hada mana shirin sai injinan mu Kila ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.